بسم الله الرحمن الرحيم lalle godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakon sa muna neman gafaran sa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda yasa batar da shi haka nan duk wanda Allah ya batar babu wanda yasa shiryatar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya ina shaida lalle annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama bawan sa ne ko manzon sa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama bayan haka muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya tattara mu a wannan matatara mai albarka ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wataala markazu Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wanda ke yankin Kwarbai cikin birnin Zaria a yau 15 ga watan Safar hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na shekara 1442 a kidan miladiya yau muna 3 ga watan 10 shekara ta 2020 daidai mun tattaru a wannan zama ta farko domin mu tattauna mu fara karatun wani littafi wanda muna fatan insha Allah ta'ala cikin zama hudu ko biyar ko shida mu karanta littafin tun daga farkon sa har ya zuwa karshen sa da yardar Allah wannan littafi yana da alaka da tarbiyya sunan sa at-taqsiru fi tarbiyatil aulad wanda malam Muhammad ibn Ibrahim al-Hamd shine ya rubuta wannan littafi a wannan littafi kamar yadda ne bayani yana magana ne akan kurakurai da kasawa da ke fitowa daga iyayi dangane da tarbiyyar yayansu wanda kuma babban matsalan al'umma a yau a duniya gabaki daya babu matsalan da tafi matsalan tarbiyyar girma to shi yasa sai muka nufaci mu karanta wannan littafi da yardan Allah muna fatan mu tawassuli da wannan ibada Allah ya dube mu da irin rahama ya shiryar da mu ya shiryatar da zuri'anmu ya sanya mu akan tafarki madaidaiciya da mu da ƴaƴanmu da sauran zuri'anmu har kuma hakan yayi na so zuwa ga al'umman musulmin duniya gabaki daya ba tare da tsawaita bayani ba za mu shiga karatun wannan littafi sai dai kafin mu shiga karatun akwai ɗan karamashin fida da ya kamata a yi makaratun wannan littafi akwai abubuwa kamar guda 10 zuwa guda 11 a takaicen takaitawa da zamu yi magana akan su domin su zama shimfida akan wannan littafi sunan littafin kamar yadda muka gani at-taqsiru fi tarbiyatil aulad kurakurai da kasawa da gajiyawa gurin tarbiyyar yara to yana da buƙato mu fahimci ma'anar tarbiyya tukuna a gurguje domin zaka ji duk wani musulmin kirki idan ya tashi zai ce muna fatan ƴaƴanmu su samu tarbiyya to me ake nufi da tarbiyya tarbiyya kalma ce ta larabci ba hausa bace tarbiyya ma'ananta shine renan abu lokaci bayan lokaci yanayi bayan yanayi har ya zuwa lokacin da abin zai cika daga nan ne ma aka samu ar-rabbu cikin sunayen Allah Allah yana renan bayinsa yana biyan bukatunsu bayi kuma suna komawa ga Allah a duk lokacin da suke da wata damuwa ko suke da bukatun wani abu to daga nan ne ake kiran Allah ar-rabb asali an samu ne daga at-tarbiyatu daga tarbiya idan aka ce tarbiyyar musulunci abinda ake nufi shine ana nufin areniyawu a gaba ta rayuwarsa tun daga za a nemo container za a nemo jaka da za a sanya yaron ya rayu wannan yana cikin tarbiya idan an samu wannan jakan da za a sa yaro ya rayu a ciki ita ce cikin mahaifiyarsa to sai kuma a sanya sinadarin da zai gina halittar yaron da sunan Allah dugun mani kenan da ke shiga cikin mahaifa har ya zama an gina shi ya koma mutum to a sanya shi da sunan Allah sannan a kiyaye wannan cikin ta yanayin ababen da uwa za ta rika ci da ababen da uwa za ta rika sha domin ya karfafi gangan jikin wannan yaro ya kuma karfafi tunaninsa haka nan kuma kamar yadda ka san abincin da uwa ke ci da abincin da take sha yana taimaka ma kwakwalwar yaron da ginin halittarsa to haka ne irin da'a da take ma Allah da irin biyayyen da take ma Allah qur'anin da take karantawa nafilfilin da take yi azkar da take kiyayewa shi ma wannan yana gina tunanin yaro yana gina zuciyar yaro ya kasance yaro ya taso akan turba madidiciya duk yana cikin nau'o'in tarbiya hakanan kuma kula da lokacin haihuwar yaro irin yanayin da za a yi a haifo shi kula da dokoki da ka'idoji na addini da kuma kula da yaron idan ya fito abinda zai rika ci abinda zai rika sha abinda zai rika sanyawa a jikinsa irin maganganun da zai rika yi waɗanda zai mu'amala da su hakanan da sauran kusurin rayuwar yaro har ya zuwa lokacin da yaron zai zama babba ya zama ginannen mutum wannan abubuwan gabaki ɗaya su ne idan ka tattara ake nufi da tarbiyya ta musulunci to dan haka yana da kyau mu fahimci tarbiyya ta musulunci wajiba ce duk da kasancewa wannan gaban malam zai kawo dan sunan soshi a cikin littafin sa waɗanda suke nuni zuwa ga wajibcin tarbiyya tarbiyya waɗanda sun dauka kaman wata aba ce mustahabbi in kaga dama kai in kaga dama ka bari ba haka gaskiyar magana take ba tarbiyyar musulunci wajiba ce dole ne akan kowane musulmi ya tarbiyyanci kansa ya tarbiyyanci matarsa ya tarbiyyanci ƴaƴansa su zama rayuwansu da addinin su ya dace da karantarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma yana mai neman lada a wurin Allah a daidai wannan gaban yake da kyau mu nuni akan cewa tarbiyyar musulunci ba ana yin ta ne domin ƴaƴa su biya bashi idan sun girma ba kar ka dauka yanzu kana tarbiyyar ƴaƴanka ka sa su a makaranta ka sa su a hadda ka sa su a ina kana fatan wai idan sun girma su ma su dauki takalifin rayuwanka wannan baka samun ladan tarbiyyar da kake a wurin Allah tarbiyya ana yin ta ne domin girman Allah ana yin ta ne domin ka bada amanan da Allah ya dora maka domin ka kubuta a gaban Allah kada Allah ya tuhumce ka jefa ka cikin wutan jahannama saboda baka yi tarbiyyar ƴaƴanka ba idan ƴaƴan sun tarbiyyantu babu makawa ne su kuma za su tausaya ma iyayensu za su kyautata ma iyayensu za su yi musu da'a da nagarta to da haka tarbiyya na so shi da yawa sun zo akan wannan malam zai kawo wasu daga ciki wanda yake za mu tsallake wannan gaba sai wato yana da kyau mu fahimci ina ne mafubugan tarbiyya zaka ga malamai da dama suna yin rubuce-rubuce akan harkan tarbiyya waɗansu manya-manyan littafai waɗansu ƙanana waɗansu malamai kuma suna zuwa suna gabatar da laccoci da wa'azoza akan tarbiyya to ina ne mafubugan tarbiyya daga ina ake samu tarbiyya tarbiyya ana samu shi ne daga yankuna guda hudu yanki na farko ana samun tarbiyya daga littafin Allah Al-Qur'ani mai girma kenan idan ka kalli irin waɗansu kissoshi da labarai da yake badawa dauki irin labarin bawan Allah Luqmanul Hakim inda Allah hakaito mana a cikin suratul Luqman inda uba ya zaunar da da yana masa tambihi yana umurtan shi da tauhidi yana tsoratar da shi daga shirka yana umurtan shi da tsaye da sallah yana hanin shi akan girman kai da wani uslubi mai kyau da yanayin harshe mai kyau da dan zai iya fahimtar sakon daga uba kamar irin kissan annabi Ibrahim da ɗansa annabi Isma'il wanda suratul Baqara da suratul Ibrahim da waɗansu daga cikin surorin Al-Qur'ani mai girma ya tabbata kamar irin labarin Maryam da annabi Zakariya da Maryam da kuma ɗanta annabi Isa alaihi salam duka waɗannan kissoshi Qur'ani ya kawo mana domin mu dauki irin nau'o'in tarbiyyar da ke ciki da haka idan dai ka duba Al-Qur'ani mai girma kissoshi da bayanai waɗanda suke nuni zuwa ga tarbiyya suna da yawa hakanan ana samun tarbiyya ta sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisan annabi kenan waɗannan hadisai ɗaruruwa ne ga sunan su ma wanda yake kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu tarihin annabi Ibrahim da annabi Isma'il tun kafin ma a samu annabi Isma'il din hadisai sun nuna mana da irin dangogin tarbiyyar da ke ciki waɗanda yake zaka ga annabi yana nuni akan har lokacin da Hajara take ce ma annabi Ibrahim shin Allah ne ya umarce ka ka aje mu a wannan wurin ko ko fahimtan ka ne yace Allah ya umarce ni to ta kwankwada tarbiyya da tauhidi sai ta ce matakar dai Allah ne ya umarce ka ka kawo mu wannan dajin
ka tafi abin ka Allah ba zai kunyata mu ba kuma haka nan ya tafi ya batta daga ita sai dan dan ta guda daya ba gida gaba ba gida baya ba ruwa ba abinci ba wani wanda zai dibe musu kewa amma kuma ta ga musu cewa Allah ba zai kunyata su ba to duka waɗannan dai irin kisso shine wanda hadisi yake zuwa da shi wanda zamu kunkuɗi tarbiyya ciki dobi irin goya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Abdullah ibn Abbas akan jaki ya goya shi akan jaki har ya jawo hankalin shi ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazuka har ya zuwa ƙarshe wani matsayi ne a cikin hadisi wanda ke nuna mana tarbiyya dobi irin hadisin ya aba umair ma fa'alun nughair inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ziyara gidan su Anas yaga wannan yaro kanin Anas yana da ƴakkuciya ƴakkuciyan ta mutu ya damu annabi ya nuna mishi wani yanayi tarbiyya dubi hadisin da ke nuni akan ya gulam sammillaha wa kul bi yamini wa kul mimma yalik an zo cin abinci aka nuna ma yaro ya ambace Allah ya ci gaban sa ya kuma yi kaza ya yi kaza hadisai daruruwa waɗanda suka tsatso mana matsayi da matakai na tarbiyya to haka nan ana samun tarbiyya a janibi na uku kenan tarihin mutanen kirki tun daga sauran annabawa da sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in da sauran al-ulama'ur rabbaniyun malamai na Allah idan kana karanta tarihin su kana sauraron bayanai da suka gudanar da rayuwar su wanda malam zai kawo sashi a cikin wannan littafi can insha Allah ta'ala idan tafiya tayi tafiya su ma zaka tsatso wadansu ababe na tarbiyya zaka yanda sahabbai suke tarbiyantin yaya tabi'ai da tabi'ut tabi'in da sauran malamai dube dai wani littafi wanda al-Imam Ibn al-Jawzi ya rubuta Laftat al-Kabir fi nasihat al-walad wanda littafi ne ya zauna ya rubuta ma dan sa wasiqa ya aika mishi kamar yadda kake rubuta text message ka tura ma wata budurwarka ko ki tura ma wani saurayi ko ka tura ma matarka ko mata ta tura ma miji to haka nan wannan uba ya zauna ya rubuta littafi a matsayin wasiqa ya aika ma dan sa domin dan ya karanta ya kunkuɗi tarbiyya irin wacce ta dace da tsari na annabta to za a samu tarbiyya ta wannan hanya to hanya ta hudu kuma ana samun tarbiyya ta gurin ƙwararru da gogaggu a cikin harkan tarbiyya waɗanda yake sun karanta sun goge a cikin rayuwa sun faɗi sun tashi kuma sun sanya Qur'ani da Sunna da wancan tafarki na magabata shine mudubin su to sun kunkuɗi tarbiyya sun kwatanta abu kaza sun gane kuskure sun kwatanta kaza sun gane mai kyau ne ire-iren waɗannan abubuwa ana samun tarbiyya ta nan amfanin wannan bayanin shine duk lokacin da kake karanta Qur'ani ko duk lokacin da kake karanta hadisi ko duk lokacin da kake karanta tarihin magabata to ka rika karanta shi da budaddiyar zuciya kana karantawa kana tsatso abin da ke ciki na tarbiyya da imani domin ka dora ƴaƴanka da jikokinka da sauran al'ummar musulmi akai hakanan idan wani abu ya rikice maka to ka nemi ƙwararru a fannin tarbiyya waɗanda suka faɗi suka tashi sun karanta sun bibiya sun kwatanta sun ga hanyoyi masu fitarwa a janibin tarbiyya to sai ka shawarce su ga matsalar da nake fuskanta ga abin da nake fuskanta ya za a yi a magance matsala waɗannan hanyoyi su ne hanyoyin da ake samun tarbiyya a cikin su to mun yana da kyau kuma mu gane har wala yau tarbiyyan haƙin wane ne duk da kasancewar malam a cikin wannan littafi nasa ya kawo bayanin tarbiyyar haƙin iyaye uwa da uba to amma yana da kyau mu ƙara cewa kamar yadda tarbiyya take kan uwa da uba to haka nan kuma tarbiyya take kan dangin uwa take kan dangin uba domin Qur'ani ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna kiswatuhunna da malamai suke bayani akan wane ne mauludi lahu waye akai mahaihuwa idan matanka ta haihu zaka ce an mun haihuwa to sai Qur'ani bai ce wa alal zauji ba bai ce akan miji ba ba miji ne kadai ake mishi haihuwa ba idan babu miji to dangin mijin su suke da haƙƙin kula da tarbiyyar yaya haka nan kuma hadisi ya bai wa dangin mata su ma haƙƙin kula da tarbiyyar yaya idan ya kasance yaro yana ƙarami kware da gaske yana da buƙatuwar mahaifiyarsa sai hadisi sai ya dauki tarbiyyar sai ya kai ma gidan uwa dan haka kamar yadda uwa da uba suke da haƙƙin tarbiyya to haka nan dangin uwa da dangin uba suke da haƙƙin tarbiyya kuma rashin bada wannan haƙƙin zai jefa mutum cikin wani bala'i da yake zamu karanta a cikin maganganun malam insha Allah ta'ala. To sannan yana da kyau mu fahimci menene manufofin tarbiyyar musulunci. Menene musulunci idan yace yana son ai tarbiyya? Menene musulunci yake son a cimma? Abinda musulunci yake son a cimma idan yace ai tarbiyya, yana son ne a samar da wani irin da wanda ke da kyakkyawan alaka tsakankanin shi da mahaliccinsa Allah. Yaro wanda ya san Allah, ya san Qur'ani, ya san annabin Allah, zai kiyaye haƙoƙan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaron da ya san Allah, yana kasawa da Allah, shi ne yaron da idan lokacin sallah ya yi, ka tarbiyyance shi ba sai ka ce mishi tashi ka je kai sallah ba, zai je ya sallah da kansa. Yaron da idan lokacin karatun Al-Qur'ani mai girma ya yi, ba sai ka ce mishi ɗauko Qur'ani ba, ka gina rayuwar shi ya gane muhimmancin Qur'ani, zai je ya karanta Al-Qur'ani. Yaron da idan lokacin azka na safiya ta yi, zai keɓe kansa, idan zai yi da hisnul muslim ne ko kuma zai yi da wani littafi wanda ake musu a makarantar hadda ko islamiya, zai ɗauko littafin sai azka, in kuma da ka zai yi zai yi. Yaron da ba zai cuci ɗan uwan shi ba, duk da wannan zai zo a gaban gama, amma dai mu takaice abin akan yaron da ya san Allah yake ba Allah haƙƙinsa, ya tsaye da sallah, ya kiyaye azka, ya kiyaye karatun Al-Qur'ani, in lokacin zuwan shi makaranta yayi ba sai an yi godo da shi ba. To idan aka ce tarbiyyar musulunci, ana son a gina yaro ne ya zama irin wannan. Haka nan idan aka ce tarbiyyar musulunci, ana son a gina yaro ne wanda ya san kiman societyin da yake ciki, al'umman da yake ciki, kuma zai yi bakin kokarinsa ganin ya taimaki al'umma. Zai bakin kokarinsa ganin ya taimaki al'umma. Yaron da idan ya ga kaya a hanya zai dauke ta, ba zai bari ta cutar da musulmi ba. Yaron da idan ya ga bola, zai haɗin gwiwa da sauran ƴan uwan shi yara su kwashe bolan saboda al'umman musulmi su zauna lafiya. Yaron da yake duk wata kofa da ya san idan yayi al'umman musulmi za su amfana, to zai baza kokarin shi tun yana yaro, hakanan zai taso akan wannan har ya zuwa lokacin da zai girma. To kaga abin da ka taso shi kana yaro kana yi ballanta, na kuma idan ka girma kaga wannan yaro an samu manyan kwarai. Saboda me? Saboda an samu yaron kirki a farko. Idan ka ce tarbiyyar musulunci, ana son a gina yaro ne wanda zai zama yana da nagartacciyar tunani. Tunanin shi nagartacce ne, fahimtarsa ingantacciya ce, ba zai kasance yana kallon abu sama da ƙasa ba. Idan ya ga mummunan abu, yana kokarin ya gyara ne, ba yana kokarin nima in shiga cikin mummunan nan ayi aikin munin nan tare da ni ba. Kowa ya san hankali yana da kima a gangan jikin dan adam. To idan yaro ya ga ɗan wiwi, ba zai tunanin kai nima bari in je in sha wiwin nan in zama mahaukaci ba, sai dai tunanin ya za a yi waɗancan masu shan wiwin in kira su su gane haɗarin da suke ciki su daina, saboda shi yana da nagartaccen tunani. Yaron da idan ya ga kayan al'umma ba zai sata ba, ba zai sata ba, saboda shi ma tunanin shi na nuna masa cewa ni ma ba zan so a sace min kayana ba, to da haka ni ma ba zan saci kayan wani ba. Ban sani ba cikin mu akwai wanda zai so ya aje kayan shi a sace, ko cikin yara ko cikin manya. To idan aka ce yaro ne tarbiyya, ana nufin yaron da aka gina shi ya san kiman haƙƙin wani, ba zai tozata haƙƙin wani ba, saboda shi ma san ba zai so a tozata haƙƙinsa ba, ba zai kama yara ƴan uwan shi da yafi su ƙarfi yana duka ba, saboda shi ma ya san in aka bige shi a gangan jikin shi zai ji zafi, baya son a bige shi, da haka shi ma ba zai bige wani ba. Ba zai je masallaci ya ga takalman yara ƴan uwan shi ya sace ba, saboda shi ma san in aka sace nashi shi ma ba zai ji daɗi ba. To yaro mai nagartaccen tunani wanda yana kuma gyara tunanin ƴan uwan shi yara, haka nan yana gyara ma tunanin ƴan uwan shi manya. Akwai yaron da zai ga babba bai daidai ba, sai ya dawo da babban akan tamarki madaidaiciya ta wata hanya mai kyau. Akwai wata yarinya da aka gaya musu cewa shan taba haramun ne, sai babanta ya shirya zai tafi aikin hajji. Duk an gama bankwana, baban zai fita, sai ta ce to baba ni ina da wani roƙo guda ɗaya. Yarinya ce ba ta kai shekara goma ba a lokacin, ta ce baba ina da roƙo guda ɗaya da nake so a wurinka. yace to wance fadi roƙon ki tace don Allah dan Allah dan Allah baba idan ka je maka ka roki Allah daga nan ya raba ka da shan taba yesu abin yana ci mishi yawa a cikin zuciya yau ga Esta ta hada shi da Allah ta kuma roke shi idan ya je daki ne tsarki ya roki Allah ya raba shi da wani munin dabi'a kaga irin yarinyar da muke nema kenan in ka sami irin wannan yarinyar ko Malam Usman da tsufanka da ai zaka yi kwadayin wannan yarinyar misali yawa to irin tunanin da ake so a gina ma yaro kenan mai tarbiya idan aka ce yaro mai tarbiya ana son a sami yaro mai kyawawa wanda bi'u mai ladabi da biyayya idan muka ce ladabi da biyayya a harshen Hausa waɗansu sukan kalli ladabi da biyayya a kaifaice wani sai ya dauka ladabi da biyayya shine yaron da zai ga babba sai ya durƙusa har ƙasa ya gaishe shi wannan ba tarbiya bace ba kuma kyakkyawan ɗabi'a bane ba kuma ladabi da biyayya bane don wannan ya saba ma manhaji na addini ya saba ma manhaji na addini idan muka ce yaro mai ladabi mai kyawawan ɗabi'u muna nufin yaron da ya gane muhimmancin waɗansu abubuwa guda biyar yana bakin kokari ya tsare su ya gane muhimmancin addini duk yadda za a yi ba zai daka yin shi wasa da addini da aqidarsa ba yana nan akan turba ta sunna ba zai taɓa yadda ya ga shi'anci yana shigo mishi a aminta da shi ba ba zai taɓa ganin waɗansu bid'o'i da boko haram tana neman ta shigo cikin rayuwarsa ya aminta ba yaro mai kyakkyawan ɗabi'u ke zai kiyaye addini ya san kiman jini babu yanda za a iya zubar da jinin wani ɗan uwansa ba zai soka mishi biro ba ba zai soka mishi fensir ba ba zai yanka shi da reza ba ballantana ya ɗauki wuka ko ƙaho ya daɓa masa ballantana ya kashe wani ba zai wannan ba ya san mahimmancin rai ba zai kashe rai ba ba zai sani ya mu wani guba ba ballantana ya je ya makwara wani ko ya tara wata yarinya a hanya zai kwace wayanta har ya kai ga ya kashe ta ya sa mata cable a wuya ko yana express ya je ya zuba da wata mata a wuriya ya sanadiyan ajalinta ya san kiman rai ba zai zubar da wannan ba yaron da ya san kiman dangantakansa duk abin da zai yi zubar ma mahaifinsa da mutunci ba zai yi ba duk abin da zai yi zubar ma mahaifiyarsa da mutunci ba zai yi ba duk abin da yarinyar nan ta san in nayi zai zubar da mutuncin babana ko mamana ko mutuncin gidanmu ba za ta yi ba to wannan yarinya mai tarbiya ke haka nan kuma ya san kiman mutunci mutuntaka kenan ya san kiman mutunci yana kishin mutuncinsa da ya je ya roƙo a bashi naira 100 da ya rike mutuncin shi bai roƙa ba fa zai ga kai mutunci na yi mun naira 100 nan irin abin da Hausa suke cewa mutunci ya fi kuɗi sai ga kai wallahi ba zan iya roƙo ba da in roƙo gara in zauna da yunwa da in roƙo gara in je in sana'a da in roƙo gara in ɗauki wani abu nawa in siya to yaron da ya san kiman waɗannan abubuwan shine yaro mai ladabi da biyayya sannan yaro mai ladabi da biyayya shine yaron da yana mutunta manya yana kuma tausaya ma yara bai rena manya ba zai ga kawai babba kawai sai ya je kawai kamar wani abokin shi ah ya Aliyu sai su tafa ya san kiman manya ko da ko abokin shi ne amma akwai seniority babba babba ne wannan abokin ka ne amma kai shekaran ka 30 shekaran shi 40 amma amintaka ta hada ku to ka san wani babba ne ba za ka yi mai makar magana ba ba za ka shiga cikin alfarmansa ba to irin wannan yaron shine yaron da tarbiyyar musulunci ke son a sama yaro da yake wayayye in aka ce tarbiyyar musulunci ana nufin a samar da yaro wayayye wane ne yaro wayayye yaron da fahimtarsa ce faɗi yana iya mu'amala da kowane irin dabaka na mutane yana iya mu'amala da mummunai domin su taimakekeniya akan tsoron Allah yana iya mu'amala da fasikai domin ya kira su zuwa ga Allah, yana iya mu'amala da kafirai domin ya kira su zuwa ga addini, yana iya mu'amala da ƴan wuyuwan anguwansu domin ya ja su zuwa ga tafarki mai daidaiciya, su rika tsaye da sallah, suna da'a ga Allah da manzonsa. Akwai wani amini na a Kano yace a anguwansu idan ya tashi zai tafi masallaci, akwai ƴan daba a gefe, akwai wani abin nan na ƴan daba, idan ya je ya gamsu salamu alaikum su gaisa, ya dan kawo 200 ya ba su naira 100 naira 50 abin da ya sauka mishi, su kuma su yi ta godiya, halagawar ta malam mun gode kaza irin wannan abubuwan, har dai daga ƙarshe wata rana sai ya zo yake ce mu shugaban ƴan daba, yace kai wani ni abu ɗaya yake damuna da kai, yace Allah gafarta malam ni din yanzu akwai abin da ya dame ka dangane da ni, yace akwai, to me yace yanzu dai sallah, sallah wannan ace ta gagarin mutum sallah, ina lalace wanda ace musulmi baya zuwa sallan jami'i, shugaban ƴan daba yace Allah gafarta malam ka faɗa mana gaskiya, shikenan ka san ƴan daba da ya kwararo wata ashar ya ance ya ma duka wanda suke karkashin shi ƴan daban, yace kai dan kaza kazan ku kowa gobe da azhar mu hada bakin masallaci, da azhar din ku na gobe suka je bakin masallaci da karnukansu da gatari da adda da waye, kai wa na ka tsaya kai mana gadin karnukan mu, suka yi alola amma ba su shiga sallan jami'i tare da musulmi ba, sai da kowa ya gama sallan shi suka shiga, aka ce kai wa na yi iqama, ko ya iya iqaman ko bai iya ba, dai wallahi alama an dai, to wannan shugaban ƴan daban komandan hisba ne yanzu haka a Kano, komandan hisba tun daga wancan umurnin da wancan danagartaccen ne masa, to haka mai wayewa cikin masu tarbiyya haka yake iya jawo kowane nau'i kowane jinsi cikin mutane ya sanya shi akan tafarki madaidaiciya, hakanan kuma yaro wayayyen da tarbiyyar musulunci ke son a samar wanda zai iya amfana da kowane irin ci gaban zamani, idan yanzu zamani ya kawo mana waya to zai amfani da wayan nan ganin ya ce maki kansa, ya cincida kansa, ya samu ilimi, ya samu amfani daga waya, ba zai yadda wayan ne shiga ta da shi ba, idan zamani ya kawo mu yanzu ana yayin abu kaza zai san yanda zai amfana da wannan abin amma ta hanya madaidaiciya, to wannan shine yaro mai fakafa, to sai kuma a ƙarshe yaron da zai tasa cin nasarar duniya da na lahira a gabansa, wa'annan abubuwan da kaji na kawo kusan guda 6 ko 7 idan kaji an ce tarbiyyar musulunci, to irin yaron da tarbiyyar musulunci take so a gina kenan, jama'a musulmi ko mun fahimci wannan da kyau, sai matsala ta gaba kaɗan daga cikin falalolin tarbiyya, kaga a baya can mun ce wajiba ce tarbiyya, malam zai kawo waɗansu daga cikin nasosa waɗanda suke magana akan wajibcin tarbiyya, to duk da kuma kasancewarsa wajibi, tarbiyya ta zama wajiba, aiki da aiki tukuru dan tarbiyya wajibi ne, to amma kuma akwai wani falala aƙalla ga waɗansu nasofi guda 2 ko 3 waɗanda suke nuni akan falalan tarbiyya, a cikin hadisi manzon Allah ya kira waɗansu abubuwa guda 7 yace idan ka same su to in ka ga dama daga lokacin ka kwanta ka mutu ladanka ba zai yanke ba daga nan har abada, a ciki manzon Allah ya ambace ya zama kana da ɗa na kirki ya da'u lahu wanda yake maka addu'a, to koda kan ma bai maka addu'a ba, duk da yake bai yi wa ma a samu ɗan kirki bai iya yin shi addu'a, to ko da bi addu'ar ba madauka bi addu'ar ba, to ladan kai yana nan yana gudana wurin Allah subhanahu wataala, duk wani abin da din nan yayi to sai Allah ya baka lada kuma zai ba din lada ba tare da ya tauye madan ba, kai kuma ba tare da ya tauye komai ba, kaga wannan falala ce daga cikin falalolin tarbiyya mai girma, a cikin wani hadisi wancan hadisin Ibn Majah rawaito shi ga Imam al-Baihaqi, a wani hadisi wanda al-Imam Muslim ya rawaito manzon Allah ya ce man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili, duk wanda ya shirya zuwa ga hanyar alkhairi to yana da kwatan kwacin ladan wanda ya aikin alkhairi da haka idan ka sanya danka yi haddan alqur'ani duk karatun da din nan ne duk harafin da ya karanta kana da lada 10 kamar yadda manzon Allah ya faɗi in ma ikhlasan dan yayi girma to zaka samu kowanne harfi da lada 700 daga nan kuma zuwa ga abin da Allah ya so to ya kake jin danka tun yana shekara 7 yana ta karatun alqur'ani kila Allah ya tsawata rayuwar shi aka shekara 80 yana tilawun alqur'ani lada miliyoyin nawa kake tsammanin zaka samu kaga abin ba zai kike dugo ba kaga ni wannan yana daga cikin falalin abin nan ko kuma yaron da ya tsaye da sallah ko yaron da ke taimakon al'umma ko yaron da ya samu dancin abubuwa da muka yi bayani a baya cikin abin da musulunci yake so a gina dangane da tarbiyya to kaga wannan falala ce mai girma ga kuma wani hadisi wanda al-Imam Abu Dawud da al-Imam Hakim sun rawaito manzon Allah ce al-walidu min kasbi abi duk wani da ko kokarin ubansa ne ko kace kokarin iyayensa ne kuma Allah ya ce wa Allah yasalil insani illa ma sa'a mutum ba zai samu wani lada ba sai abin da ya aikata to da haka danka aikin ka ne da haka duk abin da din nan yayi a duniya kaga ladanka ba zai zama kadan ba wannan yana daga cikin hadisan da malamai suke kafa wuta shi akan falalan yawaita yayaye amma na gartattu ba yayaye kawai ne ce kana yi ka yayayen kama tasha yayayen da za a yi ta haifo su amma ba a dora su akan ta zama daidaiciya ba ina faɗi jama'a ina ƙara nanatawa haihuwan yaya ba gwaninta ba ne babu wani abin alfahari kai ta alfahari yayana su 40 yayana su 80 ba gwaninta ba ne haihuwa saboda idan da gwaninta ne to dabbobi ma suna yi kare idan kariya za ta haihu ta kan haifi yaya 7-8 har 10 kariya zo mu sai haifi yaya 7 kaza sai ta kankaso 11 anni ma anni ana iya samun anni ya zama yana da yaya kusan 100 kaman annin misali a ce ga wani annin yana da mata bila adadin zai iya samun yaya 100 daka yawan haihuwa ba gwaninta ba ne tarbiyyantar da yaya nan ne gwaninta take saboda kafirai ma suna haihuwan yaya duk abin da kaga kun yi tarayya da kafirai suna yi kai ma kana yi dabbobi suna yi kai ma kana yi to abin a karan kansa ba gwaninta ba ne sai dai in an rikidar da shi ya koma tsarin musulunci to anan ne gwaninta take da haka ka haifi yaya 10 kowanne daga cikinsu nagartacce ne mai tarbiyya to anan ne za a yi maka jinjina amma in ka ce yaya na 10 20 30 40 sai a ce akwai kafirin ma da yake da wannan yaya ila an fahimci da kyau jama'a musulmi to don haka wannan ne wa'annan hadisai na daga cikin hadisan da suke nuni akan falalan tarbiyya to a gurguje idan aka ce tarbiyyar musulunci akwai wasu kusuroyi ne da ake so ka ba su muhimmanci akwai kuma abubuwan da ake so su ne idan ka yi to ka yi shimfiɗan samun tarbiyya nagartacciya na farko dai ana neman kula sosai kafin haihuwa mun dan yi shimfiɗa a baya wata uwa za ka nemo waɗansu hanyoyi aka bi wurin neman auren lokacin da ake sha'ani ake biki ake ɗaura auren waɗansu irin abubuwa aka yi na alkhairi waɗannan duka hanyoyi ne da ke buɗe ƙofar ƴaƴa su zama nagartattu idan aka holi aka yi sharholiya aka yi fitsara aka yi kiɗe-kiɗe da raye-raye mata suka fito da tsarecinsu to kai ango da ke amarya ku ɗauka wannan damiji na farko kenan daga cikin damijin rayuwar ƴaƴanku wallahi sai ya tasiri a cikin ƴaƴa irin yanda ka bi tun daga nemo mata da nemo mijin da bikin da aka yi to wannan sai ya tasiri cikin ƴaƴa to sannan idan ƴaƴan sun samu irin yanda za a rene su da irin umarni da hannun da za a riƙa musu shimfiɗa ce daga cikin shimfiɗan tarbiyya irin ciyarwar da za a riƙa musu akwai wanda yake ciyar da ayyansa da halal, akwai wanda yake ciyar da ayyansa da kamiya miya da haram. Wani zai je office ya rushin gaskiya ya samu kuɗi ya zo ciyar da matan ya ciyar da ayyan. Karka ce ne ya tafi a banza ne. Ai manzon Allah ya ce wa ghuriya bil haram. Wancan bawan Allah an ciyar da shi da haram. Wannan ya tasiri ya hana Allah ya karɓi addu'ansa. Ashe ko ba kai kai haramun ba, idan iyayenka suka yi haramun a kanka, to sai maka tasiri, sai ya gurbata rayuwar yau. Haka ne irin tufafi da ƴaƴa suke sawa yana bada rawa, yana taka rawa gurin gurbata tarbiyyar yara ko gyara tarbiyyar yara. Irin fadakarwa da ƴaƴa suke samu daga iyaye yana taimakawa gurin gurbata tarbiyya ko gyara tarbiyya. Akwai fadakar wanda yake na sharri. Kullun iyaye suna nuna ma ƴan kansu duniya da abin da ke cikin ta da kyalekyalen cikin ta, wannan zai gurbata tarbiyya. Akwai iyayen da suke nuna ma ɗan su Allah da manzansa da da'a ga Allah, wannan la shakka zai gyara tarbiyya. To haka nan kuma kula da yanayin kula da lafiyar yaro yana daga cikin abin da zai gyara mishi tarbiyya. Haka nan kuma yawaita addu'a yana daga cikin shimfiɗu na gyara tarbiyya. To janiboba kusurwoyin da ya kamata a maida hankali a kansu yayin tarbiyya, za mu ji waɗansu daga cikinsu a cikin littafi, amma ba a tsara haka a jera ba. Janibi na farko shine yadda za ka yi ka gyara zuciyar ɗanka da tunaninsa, yadda za ka yi ka gyara zuciyarsa da tunaninsa. Hanyar da ake bi wurin gyara zuciyar ɗa da tunaninsa hanyoyi ne guda biyu. Na ɗaya dai yaron nan ya san Allah, ya san Allah, ya samu al-ilmun nafi'u, ya sami ilimi mai amfani. Ilimi mai amfani shine sanin Allah, sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sanin addinin musulunci tare da dalilai. Idan Allah ya taimake ka ka dasa wannan aqidan ga ɗanka, yaron ka ya zama malami masanin Allah, ya san girman Allah, ya san addinin musulunci, ya san annabi sallallahu alaihi wasallama da haƙoƙansa, to wannan ita ce ƙofa mafi girma gurin gyara zuciyar yaro. To hanya ta biyu ita ce ka dasa mishi kyawawan mu'amala. Yarin ya rika girman manya, ya rika tausayin ƙanana na ƙasa da shi, yana tausaya ma masu rauni. Idan ya ga makahu ko gurgu ba zai rika mishi dariya ba, sai dai ya rika tausaya masa, in ma yana da wani abu ya taimaka masa da shi. Yaron da yana nufin alkhairi ga sauran yara da sauran mutane kamar yadda yake nufin alkhairi ga kansa, yaron da yake kyakkyawan zato ga mutane, ba yaron da yake ana mishi abu ya muna zato ba, yaron da ke karɓan gaskiya, yaron da ke haƙuri da mutane dan shi ma san yana musu ba daidai ba, yaron da ke jin izzatun nafsi, ba girman kai bane, amma yana jin ni bazan walakantar da kaina ba, bazan yadda in zama yaron wani ba, bazan ya zama in je ina roƙo ba. Yaron da yana nisantan neman suna, neman matsayi, yana nisantan riya, yana nisantan jin kai da girman kai, yana nisantan nafuwa ne. Yaron da ke nisantan hasada, idan ya ga Allah ya yi mu wani falala ya ta jin zafi. Kai yaron dai da yake duk abin da ya san yana so shi ma kai ke son ƴan uwansa musulmi, kyakkyawan mu'amala kenan. Waɗannan ƙofofi guda biyu idan ka kiyaye su, to shikenan kare ni hankalin yaro da gangan jikinsa. Abu na biyu, dole ne ka kula da gangan jikin yaro, gangan jikinsa, wannan ginin gangan jiki. Ginin gangan jiki za ka rene shi ne ta hanyar wani irin abinci yaron nan zai rika ci. Dole ka rika bashi abincin da yake gangan jikin shi na da bukata. Akwai diet balance da suke cewa waɗansu abubuwa ne gangan jikin mutum yana da buƙatun carbohydrate yana da buƙatun protein yana da buƙatun kaza yana da waɗannan abubuwan gangan jiki yana da buƙatun su haƙƙin ɗaya ne ka bashi wannan duka yana cikin nau'o'in tarbiya shi yasa idan ka duba abin da malamai ke magana akai shine dole har kayan marmari sai ka rika siyo ma yara da kai da matanka da iyalanka wajibi ka rika siyo kayan marmari domin gangan jikin ɗan adam yana da buƙatun sa nama sai ka rika siyo musu domin gangan jikin su na da buƙatun sa nama wannan wani lokaci a siyo tsire wani lokaci a siyo kaza a ci haja haja ba ce ko da yaushe ba idan lokacin zafi yayi dole ne ka samu musu da tufafi masu sauki wanda gangan jikin mutum yana neman tufafi ne marasa kauri idan lokacin sanyi yayi wajibi ka samu musu da rigan sanyi tun daga kan matarka har ƴaƴanka har wanda ke karkashin tarbiyyanka wannan duk yana cikin haƙoƙa na tarbiyya sannan ka kula da riyaba yanayin da yara suke motsa jiki kar a sakin ma yaro ko da yaushe cikin wasa kar kuma a takura shi yaro baya samun walwala da wasa a cikin gidanka qur'ani ya tabbatar da yara suna wasa kuma dole a ba su wannan dama arsilhu ma'ana yarta'u wa yal'ab wa inna lahu lahafizun qur'ani ya tabbatar da yara suna wasa dan haka dole ne ka bar yara su yi wasa amma kai controlling ba ko da yaushe ne lokacin wasa ba ba kuma lokacin ko da yaushe ne lokacin muraja'a ba ba ko da yaushe ne lokacin bacci ba komi a tsare shi sannan ka kula da irin magungunan da yara ke sha kar ka tashi ka je ka siyo magani kawai a chemist baka duba expired date ba ba a yin haka ka duba expired date wannan maganin na yara ne ko na manya duk abubuwa ne da sai ka duba shi sannan sai ka tsara yadda baccin su zai zama kar ya zama duk lokacin da yaro sai ya bacci duk lokacin da yaso ya tashi wani yaron sai shedan ya rika sanya mishi bacci gab da magriba sai ayi magriba ayi isha'i yana bacci sai karfe 9 da rabi sai ya tashi lokacin nan kuma kai kila baka da himman ka ce to je kai alura kai azhar kai magriba da isha'i shikenan sallah ta wuce yayi jumping ya tsallake sallah magriba da isha'i to kai controlling din lokacin bacci din yana cikin kula da gangan jiki kuma sannan sai ka tsara mishi yadda zai rika nisantan ta'addanci akan gangan jikin sa kar ka zo yanke ma yaron ka kumba baka da kula kawai ka je kana jin mishi ciwo a jiki kai ta'addanci ka kuma koya mishi ta'addanci da zubar da jini komai ayi shi akan tsari hakanan kuma dole ka tsara ma yaron ka yadda zai rika gudanar da ibada domin gangan jikin shi tana da buƙatun wannan yaushe zai azumi yaushe zai sallah yaushe zai tashi ya qiyamul layli yaushe zai kaza zai karanta alqur'ani yaushe zai tattaka ya je masallaci duka gangan jikin yaro yana da buƙatun wannan abu na uku sai ka kula da hankalin sa can mun kawo zuciya ne da tunani nan hankali ne dole ne ka kula da hankalin yaro duk yadda ka san zaka duka nisan tashi da almuhaddarat mi abin nan shaye shaye giya ne wiwi ne shalasho ne sauran kwayoyi ne duk yadda ka san zaka bi ka nisanta hankalin yaro da wannan sai kai wajibi ne akan ka sannan sai ka koya mishi yadda zai rika zama da manya da malamai da masu hikima saboda ya kware gurin iya magana ya kuma rika darsano shari'an da ke tare da su amma a wannan zamanin kaga ba kowane babba zaka yi da yaron ka je kusa da shi ba sai wanda ka gamsu da nagartansa da hikimansa to ga kuma malamai ka rika tura yara suna zuwa su gaida malamai kawai yaro ya je gaida malami malami ya mishi nasiha ya mishi fadakarwa ya sa shi akan hanya yana daga cikin abinda idan ka yi wannan ka gyara hankalin yaranka sannan kuma cikin abinda za ka yi ka gyara hankalin yaro akwai tawzi'ul maham a rika division of labor a rika raba aiki kai wani haƙƙin ka ne share gida daga nan zuwa can kai wani haƙƙin ka ne kula da cefanen gida kai wani haƙƙin ka ne kula da bola ke wance ke cira ce ka kula da abincin rana a raba ma yara aiki kowa ya san assignment ɗinsa dan haka a wannan satin kowa ya san cewa da wani shike kula da kaza wani shike kula da kaza wani shike kula da kaza kana ce makama kwakwalwan yaro ne ya bude kwakwalwan shi za ta bude saboda an dora mai nauyi kuma a dabi'an dan adam duk wanda aka dora mishi nauyi yana son ya zama success, ya zama ya ci nasara, bai san ya sami failure. In kuma ya sami failure, za a yi correction, za a yi correction, za a yi mishi gyara, a nuna mishi irin yanda ya kamata. Kila an fahimta. To sannan cikin abubuwan da zaka yi ka kula da hankalin yaro, ka koya mai sana'a. Kar ka bar yaro gashi yaro garbashe shi amma a banza dan ba shi da sana'in. In ko ba shi da sana'a kuma yana son ya ji dadin rayuwa, kaga sai dai ya rika sata kenan. Ko kuma ya rika roko, duka kaskanci da walakanci ne ga rayuwa. Janibi na hudu shine sai ka kula da harshen yaro. Wannan harshe duk yadda zaka yi ka rikidar da harshen nan ambaton Allah ya danyanta ta. Ka koya ma yaro karatun Alkur'ani, ka koya mishi azkar na safiya da marice da lokacin bacci, ka koya mishi azkar na shiga gida da fita gida, ka koya mishi azkar na shiga bayi, ka koya mishi azkar na sanya tufafi da cirewa, ka koya mishi azkar da duk abin da yake da alaka da zikirora, shiga masallaci da makamantansu. Sannan sai ka kula da irin kalmomin yawo, kai kokari ka dadada kalmomin yawo. Al-kalimatu tayyiba da manzon Allah ce sadaka ce. Ka koya ma yawo an yi abu kaza, yaro ce ƙarya ne, ka ce ba ƙarya ake cewa ba, sai dai ka ce ba daidai bane, ko kuma wannan abin ina ganin kaman ba haka bane, amma ƙarya ne, ai kaga ba kalma ce mai kyau ba. Shi yasa jama'a musulmi babu abin da ya kai tarbiyya wahala a duniya. Yanzu gashi a karatu muna ta yin shirararara ko, to sai ka je aiki zaka gane wahalan sa. Aiki ne ba na kwana ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya ko shekara biyu ko uku ko hudu ba, aiki ne na muddin rai. Shi yasa Allah ya zaba annabawa ya ba su tarbiyyan al'umma, saboda sun fi kowa tsarki da tsafta, sai ya ba su tarbiyyan al'umma, saboda abace mai wahala. Wani in ya danyi sati biyu uku sai ya ce wallahi ni na bakin kokari na yaki. Ai ba aiki ne na rana ɗaya ko wata ɗaya ba, aiki ne na muddin rayuwa. Sannan har tsarin ma yanayin magana ka koya ma yaro. Yaran mu su rika gane ladabi da tarbiyyar magana. In ina magana shi ya hakuri, in shi ya fara ni in hakuri. Ka nuna ma yara irin waɗannan abubuwa. Duk aiki ne waɗanda yake sai fa an yi da gaske. To akwai a takaice abubuwan da idan su ne ka kiyaye su, to tarbiyyar ka za ta tabbata. Na ɗaya dai zama ka san tarbiyya, kamar irin wannan karatun da za mu yi yau insha Allah. Na biyu ya zama kana neman taimakon Allah. Kar ka wadace da wayanka ko dubaranka, ka riƙa gani ai ni haba irin tarbiyyar da nake ma yara na, wallahi ba anan take ba. Wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Sannan sai ka sa ulul himma, sai ka baza kokari, ka zara takobi sosai, kai kamar kana yi duk wanda kaga zai gurɓata maka tarbiya, sai ka zaro takobi kai fada da shi. Idan uwan yaro za ta gurɓata tarbiya sai kai fada da ita. In uban yaro zai gurɓata tarbiya, uwan ke ma sai kin yi fada da uban. Idan ƴaƴa bin ƴaƴan gida za su gurɓata tarbiya sai kai fada da su. Idan yayyin uba ko kannin uba ko yayyin uwa ko ƴaƴan kannin uwa za su gurɓata maka tarbiyyar ƴaƴa sai kai fada da su. Fada ba na dambe da abin nan ba, sai ka jajirce kai kaman kana yi. Ila an fahimta. Sai kuma ka zama kana yi da gaske ne, akwai azima ta gaskiya. Ba kawai a baka ba, da gaske kake yi. Kuma sai ka zama kana fahimtan zukata na yara. In ya zama da wancan yaron ɗan shekara 17 da ɗan shekara 4 a gurinka, kai baka gane bambancinsu, baka gane wannan yana marhalan murahaka, wannan yana marhalan tufula, zakara da matsala ba za ka iya tarbiya ba. Sai kuma ka bi hanyoyin da ya dace. To akwai waɗansu, akwai waɗansu kusurwoyin da ke su ne suke da haɗari matuƙa, wanda yake ka ba su mahimmanci a babin tarbiyyanka. Kaga gida haɗari ne ga tarbiyyan yaro. In aka ce gida ana nufin uwa, ana nufin uba, ana nufin ƴaƴan gidan. Haɗari ne ga tarbiyya. Abu kaɗan za a yi a kuskure ma hanyar tarbiyya. Kaga society mujtama kenan. Haɗari ne ga tarbiyyan yaro. Makwabta. Kaga makaranta haɗari ne ga tarbiyyan yaro. Kaga rai haɗari ne ga tarbiyyan yaro, saboda inna nassal amaratun bisu. Rai haɗari ne, dangerous ne akan tarbiyyan yaro. Sai an yi kokari ran yaro ya zama babu hawa, babu san rai, an tsarkake ran yaro bai jin cewa tsarin musulunci tsari ne dake maida mutum baya yaro ya daina jin musulunci yana takwarani idan yaron ka yana da wannan akwai matsala kaga abokai dangerous ne ga tarbiyyar yaro kaga littattafai dafi mafumai dangerous ne ga tarbiyyar yaro a wannan zamani social media to babu abin da kai sharri kuma yau hadari ne babba ga tarbiyyar yaro to da haka a takaice sai mun yi da gaske tarbiyya tana da matsaloli ne cikin gida irin waɗannan abubuwan da muka kawo ka hada kuma da rarar lokaci sannan akwai matsala ta waje shine irin matsalan shedan wanda za a yi ta isti'aza da shi ana neman tsari ana bin hanyoyin da za a samu kariya daga shedan da kuma makircen makiya addini shi ma wannan damage ne daga cikin hanyoyin tarbiyya rashin tarbiyya zai jefa mu cikin irin matsalan da muke ciki a yau kafirci bid'o'i cin hanci da rashawa abubuwa mabambanta kuma babban yanda zai kai al'umma shine ana iya mutuwa ba akan tafarki madaidaiciya ba Allah ka tsare mu muna ga za mu tsaya a wannan zama haka insha Allah ta'ala sai a zama na gaba jilsa ta biyu insha Allah ta'ala za mu kutsa cikin littafi wa sallallahu mubaraka ala nabi al-karim fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Thank you.